بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والفرائض والإذن والكتاب والحكم والقرار والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو ذلك. وقال في الكوني: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، على أهل الأقوال في هذه الآية. وقال في الإرادة الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليكبركم وليتم نعمته عليكم. وقالت الإرادة الكونية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال: ومن يريد الله ان يهديه ويستجاب للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يتبعد في السماء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم ذكري ان اردت ان انفعه ان كان الله يريد ان يبنيه. وقال: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة ملكاتك تدوى أولا مثلا كيمي البركة masallacin modibo da ke nan jihar Katsina a kofar Kaura a wannan yammaci na ranar Talata. Yau launin da wata yau shakara a wannan yammaci na ranar Talata 19 ga Zulhijja, hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, wanda kuma shine daidai da nawa 16 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2008. A wannan majalisi namu na mako cikin karatun littafi mai suna At-Tafsir al-Iraqiyya fi al-A'mal al-Qalbiyya, wallafar bijimin malamin nan Shaykhul Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sana 728. Kuma wannan shi da darasin mu na nawa, na 18 ko a jerin gwanan kuma karatu cikin mu, wannan shi da na 62. Idan ba amince ba, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya koro magana akan abin da ya shafi al-irada da abin da ya shafi al-mashi'a, kalmomi guda biyu waɗanda suke tagwayen juna ne ta fuskar ma'ana. الإرادة المشيئة أبين ده الله ينفع أبين ده الله يسوي أو قوانسا وأننا نكلمه بجانبه الإرادة المشيئة سنة ده علاقة ده أبين ده أكي كرة قدرة كما أبين ده يشعب قدرة روكو دينة لبسكين روكو الإيمان بجانبه wanda mutum baya zama mumini baya zama wato imanin sai zama ya cika sai ya yarda da kaddara kamar yadda ya tabbata a ayoyi na alqur'ani kuma yadda ya zo a hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to sha'anin kaddara din nan abu ne wanda yake buƙatar mumini har kullun ya nutsu ya yi karatun ta nutsu ya tattala hankalinsa guri guda domin ya fahimci abin da ake nufi da kaddara idan ba haka ba kuwa to zai samu kansa cikin wawace kirari na halaka wannan ta sa Ibn Taymiya a gurare da dama cikin littattafansa yake bayani akan wannan jigo mai matuƙar muhimmanci ga imanin mu'mini shine jigon da yake da alaƙa da kaddara yake cewa Allah maɗaukakin sarki kan bayyana fi kitabihi fi kulli wahidatin min al-kalimati wal-amri wal-iradati wal-izni wal-kitabi wal-hukmi wal-qada'i wal-tahrir wa nahwu dhalika ma huwa diniyyun muwafiqun li mahabbati llahi wa ridahu wa amrihi ash-shar'i wa ma huwa kaunihin muwafiqun li mashi'atihil kauniyyah kamar yadda muka faɗa a wani darasi da ya gabata ko ma darasinmu na ƙarshe cewa akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya akwai almashi'a kauniya akwai almashi'a shar'iyya to wannan kalma ta almashi'a ko kalma ta al'irada takan zo a cikin alqur'ani da lafuzza daban-daban wannan ma'anar ta sukan zo da lafuzza daban-daban a cikin alqur'ani wanda kuma adon kula suna nuna abu guda ne shi ne kaddara sukan zo da lafazin kalimat sukan zo da lafazin al'amru wato umarni sukan zo da lafazin al'irada shi ne nufi sukan zo da lafazin al'iznu shi ne izini haka nan sukan zo da lafazin al'kitab shi ne rubutawa al-kitab bi ma'ana al-kitaba masdar ne na kataba yaktubu kitaban aw kitabatan duk masdar ne na kataba takan zo da lafazin al-hukmu wato hukunci haka nan tana zuwa da lafazin al-qada'u shi ma yana nufin zartar da wani hukunci haka nan al-tahrir haramtawa ولهو ذلك ليلة إلى الوانا فدول أن نكلمه إذا سكتوا القرآن أقول إن ذات ذو أنا نفهم أبند ألا مطوفكين سلكي يكيسو كما يردد شي يأمر كيك دشي كما يحنيك زبر انسا كو يهكم تامك أي كتاشي كو يهرم تامك أي كتاشي أبند يداتي لأبند ألا يردد شي يكيسان شي ya dace da umarni na shari'a haka nan waɗannan kalmomi sukan zo da ma'anar abinda ubangiji ya hukunta ya dace da mashi'ar ta wacce ta auku sawa'un abin nan yana da ta'alluki da abinda ubangiji yake so ko ba ya da alaƙa da abinda ubangiji yake so ta yi ya zama abin nan ubangiji yana son shi ya auku ko kuma ubangiji ya ki abin ta fuskar yarje wa abun ba yarje masa ba amma kuma ya yarda da aukuwarsa ya so aukuwar abun to wannan shi ne kace-kacen irada ko kace al-qada ko kace al-hukm ko kace al-izn ko kace al-kalimat ko kace al-tahrim akan samu al-shar'i akan samu kuma al-kauni wato abin da yake na shari'a akan kuma samu abin da yake aukuwa ba wanda shari'a ta yarda da shi ba amma kuma bai auku ba sai da ubangiji ya ga damar aukuwarsa kowane mumini ya san cewa a fadin mulkin Ubangiji sakam wanda kuma babu wani abin da yake fita daga karkashin mulkin sa, a fadin mulkin sa sakam babu wani abin da yake aukuwa ba tare da mashi'ar sa ba. Dukkan wani motsi ko rashin motsin yana aukuwa ne da mashi'a ta Ubangiji, da ganin daman Ubangiji, ma sha a kana wa ma lam ya sha lam ya kudu. Taren nan namu Ubangiji shi ya so ya wakana, a bisa wannan tsarin da yake gani da bai ga dama ba, ba zai wakana ba. Haka nan maganganun da za mu faɗa Ubangiji shi ya so mu faɗe su, ya ga dama mu faɗe su bisa wannan salo da bai ga dama ba, ba za su faɗa haka ba. To ka yadda dukkan wani abu da kake gani yana wakana a doron ƙasa, Ubangiji ne ya ga dama ya auku kamar yadda ka gan shi ya auku. Da Ubangiji bai so ba, ba zai auku ba. Don haka mashi'ar Ubangiji tana da alaƙa da abubuwan da suka auku. Abinda bai auku ba baya shiga ƙarƙashin mashi'a, amma zai iya shiga ƙarƙashin ƙudura. Akwai inda mashi'a da ƙudura suke haɗuwa, akwai inda suke rabuwa. Idan muka ce al-mashi'atun nafiza, abinda Ubangiji ya ga damar aukuwarsa dole ya auku. Wannan shi ne abinda ake nufi da al-mashi'atun nafiza. Akwai al-ƙudratu shamila, ƙudura ta Ubangiji da ta gane komai da komai. Babu wani abin da yake fita daga ƙarƙashin ƙudura iyawa ta Ubangiji. Ko menene da ta gani Ubangiji zai iya yinka. Ala kulli shay'in qadir, mai iko ne mai ƙudura ne a kan ya aiwata kowane irin abu. Al-mashi'a annafira tana da alaƙa da abin da ya wakana, ko kuma zai wakana. Tata'allaqu bima kana wa ma sayakunu, abin da ya wakana ya riga ya wuce. Ka san jiya Litinin abu kaza da kaza da kaza sun taru, wannan shi ne ma kana, abin da ya riga ya kasance. Mashi'ar Ubangiji tana da alaƙa da wannan. Ma sayakunu, abin da zai zo nan gaba wanda yanzu bai kasance ba, amma nan gaba zai wakana. Kamar abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nabarta mana na ashiratu sa'a, hudu wa rana daga yamma, abinda ya shafi dujal, abinda ya shafi mahdi, abinda ya shafi ya'juju wa ma'juju wa dabba al-jassasa, duk waɗannan abubuwa ne wanda allati satakunu, mashi'ar Ubangiji tana da alaƙa da wannan. Ƙudurar Ubangiji kuma tana da alaƙa bima lam yakun wa la yakun, abinda bai kasance ba kuma ba zai kasance ba. A nan ƙudurar Ubangiji tana da alaƙa da wannan, amma a mashi'a ba ta da alaƙa da wannan. Menene ma lam yakun wa la yakun? Misalinsa kamar abinda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana, wa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wanakuna min almu'minin, ɗan wuta lokacin da suka ga wuta suka ga azabar Allah za su ce ya Ubangiji ya kai can mu, ina ma a dawo da mu duniya, ba za mu ƙaryata ayoyin Ubangiji ba mu kasance daga cikin mu'minin. Wannan magana da suka faɗa ta cewa bayan sun ga azaba Ubangiji ya sake yi rubutu da su su dawo duniya da su su gyara aikinsu, abu ne wanda lam yakun wa la yakunu, bai kasance ba kuma zai kasance ba. Babu wanda ya mutu aka dawo da shi don ya gyara aikinsa, kuma ba zai kasance ba bayan alkiyama ta tashi a dawo da mutane duniya kuma domin su yi gyara. Babu wannan. Kaga wannan babu mashi'a a cikinsa, domin mashi'a shi ne abin da ya faru. An gane ko? Abin da ya faru.
amma a kudurar Ubangiji tana da alaka da wannan abin da bai faru din ba. In Ubangiji ya so ya dawo da su, zai iya ko ba zai iya?
Zai iya.
Kaga abin bai kasance ba, amma kudurar Ubangiji tana da alaka da wannan, domin in ya ga dama din zai iya, amma sai bai yi ba. An gane ku? To wannan kudurar Ubangiji tana da faɗi. Za ka iya shigar da ko mene ne ƙarƙashin kudar Ubangiji. Da Ubangiji ya ga dama ya yi kaza zai yi, domin babu abin da yake gagarar Ubangiji. Amma kuma ba tilas ba ne duk abin da Ubangiji zai iya yi ya yi shi ɗin. Idan ya yi abin to ya shiga ƙarƙashin almashi'atun nasida. Ina fatan an bambanta tsakanin almashi'atun nasida da kuma almai. Al-Qudratu Shamila. Yau karatu ake yi ba taki ba, don haka na san wasu za su yi gangadi, amma dai dole ne sai ana taɓana ana taɓana. Wani lokaci in taji sun zai zo a taza, wani lokaci karatu ya zo a yi karatu, ko don abin da kuka biyo ta kansu shi muke faɗa. Ina so ne ku fahimci abin da Ibn Taymiyya yake so ya ba labarta mana a nan. Abin da ya sa Ibn Taymiyya yake waɗannan maganganu, domin akwai wasu ƙungiyoyi guda biyu waɗanda suka karkace hanya, suka tafi layi dangane da ƙaddara ta Ubangiji. Akwai waɗanda suke korewa Ubangiji ƙaddara, nufatul ƙadari, wanda suke cewa ba a jingilawa Ubangiji halittar abubuwa da suke ayyuka na bayi, ba a jingilawa Ubangiji kanko a ƙwalin ibad. Abin da dukkanin na alheri kai ka kirarwa kanka wannan abun, babu halin Ubangiji a ciki. Abin da kai na jarri kai ka kirarwa kanka wannan abun, babu halin Ubangiji a ciki. Waɗannan su ake kira al-qadariyya, domin sun korewa Ubangiji ƙaddara, sun jingira ƙaddara zuwa ga kansu. An gane ku? Sun jingira ƙaddara zuwa ga kansu, su kansu su ne suka ƙaddara wa kansu, ba Ubangiji ne ya ƙaddara musu ba. Don haka in sun yi abu a bisa aƙidarsu, wajibi ne, dole ne Ubangiji ya saka musu akan wannan, domin ƙoƙarin su ne, babu hannunsa. Waɗanda su ne Mu'tazila, don Mu'tazila ƙadariyya ne. Shi'a a wannan hanyar suke, a wannan layin suke. Shi'a Mu'tazila ne a aƙidar, bayan aƙidarsu ta Shi'a, kuma bayan haka kuma Mu'tazila ne. Wanda yake yana Shi'a bai sani bai sani, aƙidar Shi'a aƙidar shi ta Mu'tazila al-Qadariyya. Sai ta zaga Minhajus Sunna cike yake da rabi a kan al-Qadariyya, domin Shi'a sun kwashi wannan ƙazantar. Sannan ɓangare na biyu akwai wata ita kuma ƙungiyar daban, waɗanda su kuma ake ci da su al-Jabriyya, waɗanda su kuma gaba ɗaya suke korewa ɗan adam dukkan wani kataɓus, suke tattara al'amarin gaba ɗaya suke na Ubangiji ne. Dukkan wani motsi tashin ɗan adam to ba ya da kataɓus a ciki, ba ya da ikhtiyar, ba ya da irada, sai yadda aka jujjuya shi. Suna misalin ɗan adam da ainihin ganyen da yake jikin reshen bishiya, iska na kaɗa shi, ta kaɗa shi yamma, ta kaɗa shi gabas, ta kaɗa shi kudu da arewa. Take yadda kasancewa wannan ganye mai da kataɓus, inda duk kaga yana kaɗawa, iskar da ke kaɗawa nan ita ce ke kaɗa shi, in ta sake da rashin shi ma dole zai take. Sai to haka ɗan adam yake. Don haka idan ya yi ɗa'a, Ubangiji ne ya sa shi a kan wannan, ya turkasa shi yi ɗa'a. Idan ya yi ma'asiya, Ubangiji ne ya turkasa shi ya yi ma'asiya ɗin. To wannan ɓangare guda ta ga su ma sun ɓata. Domin Ubangiji ya ba wa ɗan adam wani nau'i na yin zaɓi hanyar rikin da ya kore masa hankali, yana iya gane abin da yake daidai da abin da ba daidai ba. Idan Ubangiji ya halicci abubuwan biyu, ya halicci alkhairi, ya halicci sharri, to Ubangiji ya ba wa ɗan adam dama, saboda guzurin hankalin da ya bashi, zai iya tantance abu kaza mai kyau ne bara in, abu kaza mara kyau ne in bar shi. Idan al'adar ya zaɓi mai kyau, ya samu sakamako mai kyau a wurin Ubangiji, yayin da kuma ya ɗauki mara kyau, to ya ga sakamako mara kyau a gurin Ubangiji Allah ya ce. To wannan jabriya sun kauce ma wannan layin gaba daya. Sai suka jingina wa Ubangiji dukkan wani abin da yake faruwa. Su kuma kadariya domin su raddu ke saboda reaction na wancan barkewar su kuma sai suka ce a'a dukkan adalci shi ke komai da shi babu hannun Ubangiji. Ahlus sunna sai suka zama al-wasat. Domin haka ko da yaushe gaskiya take tsakiya. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Ba sa nan tare da kadariya su kone kaddara gaba daya ba kuma ka tare da jabriya waɗanda su kuma gaba daya suke cewa dan adam ba shi da katabun suke cewa Ubangiji shi ne ya halicci af'alul ibad gaba daya duk ayyukan da bawa zai yi Ubangiji shi ne khaliqu af'alihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ubangiji shi yake nuna wa dan adam gaskiya ya nuna masa abin da yake kishiyar gaskiya ya ba shi damar gadi shi ne wa da lahu lajidai da Ubangiji ya faɗa illa da lahu sabila imma shakira wa imma kafura. Ubangiji ya ba wa dan adam wannan masaha din a gefe guda kuma Ubangiji ya kadaita da kudurarsa da ikonsa ta yadda babu wani abu da dan adam kuma zai yi da zai fita daga cikin kudar Ubangiji ko ikonsa ko mashiyarsa. To wannan shi ne bambanci tsakanin aqidar da shi Ibn Taymiyyah yake so a gane da wancan aqida ta jabriya da kuma aqida ta al-qadariya. Akwai wani zai ce to kamar ash'ariya mazhabar da ake cewa ita ce mazhabar aqida tamu da cewa mu mazhabar sunna ita ce mazhabar aqidar ba amma akwai da sai abu ash'ariya ne. To su a wannan bangare suke bangaren jabriya suke ko bangaren kadariya suke? Babu shakka ash'ariya ba sa bangaren kadariya amma kuma sun fi karkata zuwa ga bangaren jabriya domin yadda suke suranta kakafis din dan adam tare da kaddara ta Ubangiji. In ka tsaya ka kalli abin da nutsuwa sai ka ga cewa ai suna kore wa dan adam ne dukkan wani kataɓin, don haka gaba da aqida su za ka koma ka haɗe da aqidar jabriya. Wani suna cewa misalin dan adam wajen ayyukansa wato kamar mutum ne mai shanyayyen hannu, hannun ka bi duk shanyayyu ne kuma ragu, sai a kawo wani ƙaton dutse fayyalar dutse sai a ce da shi ya daga, sai a samu wani jibgegen tsatsu zargin shi ƙarfa sai a ce ya taimaka mata. Idan aka ga dutsen nan ya ɗagu ya yi ya ɗaga fi sabilin nan aka mai shayani. Amma a tura a hoto da za a ɗan hotonsu a baka wannan mai shayayyen hannu ya saki hannunsa haka wasu ya sai ka ɗauka a tare su ka ɗaga. Amma ga wanda ya san cewa ai wannan hannayensa gaba ɗaya ba ta aiki, wancan kuma shi ne buri shushen ɗatu ƙarfa zai kasan cewa a wannan ai shi ya ɗaga ba wannan ba. To suka ce haka al'amarin yake. Ita ce in kana karanta littattafan aqida na ash'ariya za ka ga matsalar da suke kira mas'alatul kasb. To suna nufin wannan matsala ɗin. To kaga ala haƙiƙa kaga ɗan adam a nan tilasta shi aka yi ba shi yai abin ba, kawai aka ga an koma ga jabiriyanci. To amma dai duk da haka suna cewa la ya ba'u fi mulki llahi illa ma sha, sun fi mu'tazilawa da su kuma suke cewa abu na iya faruwa a cikin mulkin Allah ko bai yarda ba. Domin aqidar qadariyya abinda take karantarwa kenan shi da za su bin maganar ya ba'u fi mulki llahi ma la ya sha. Akwai abinda ake kai cewa wata rana Abu Ishaq al-Isra'ili ɗaya daga cikin malamai manya ya shiga fadar wani masaraki da ake kiran shi As-Sahib ibn Abbas daga cikin sarakunan daular Abbasiyya. As-Sahib ibn Abbas ba mu'tazili ne, sai ya samu ɗaya daga cikin mu'tazilawa wani da ake kira Al-Qadi Abdul-Jabbar Al-Hamadani ba mu'tazili ne shi ma ɗaya daga cikin malamansu, sai same shi a fadar. Abu Ishaq na shigowa sai ba mu'tazili nan da ya gan shi wannan malamin sai masa wani shagobi sai yake subhana man tanazzaha anil fahsha, sai ya tabbata ga wanda ya tsarkaka daga alfasha. Wata kila ba ku gane abin da yake nufi ba, amma shi malam ya gane. Abu Ishaq al-Isra'ili ya fahimci shagugan da yake ba, sai kuma shi sai an samu kalanta ke yake subhana man la yata'u fi mulkihi illa ma yasha. Abin da yake nufi da subhana man tanazzaha anil fahsha, domin sun ce ba don aikin da kake yi ba hannun Ubangiji a ciki, suka ce saboda zina ai alfasha ce, misali sata alfasha ce, luwaɗi alfasha ce, ya za a ce Ubangiji shi ya halitta maka wannan abu, ya tsarkaka daga alfasha. Aka kai ka halitta wa kanka, kai ka ƙirƙira wa kanka. Yawon haka yi sai subhana man tanazzaha anil fahsha, yana kore wa Ubangiji halittar ayyukan bayi ne, domin yana ga cikin ayyukan bayi akwai alfasha, Ubangiji ya ɗaukaka daga alfasha. Kun ga ya koma da shi, ya koma zuwa ga aƙidar ƙadar ko ƙadariyar. To da ya fahimci haka shi, sai ya nuna masa ya gane shagugan da yake masa, sai shi kuma ya ce subhana man la yata'u fi mulkihi illa ma yasha. Ya ba shi ansa ko bai ba shi ba? Ƙarfi ya tabbata ga wanda babu wani abin da yake wakana a cikin mulkin sa sai abin da yake. Kenan ko farao ne ya saka da Ubangiji bai ga dama ba, saka ba za su yi ba. Mazinacin da ya zina da Ubangiji bai ga dama ba, bai isa ya tilasta wa Ubangiji wani abu ya faru a mulkin sa wanda bai so ba. Da ya faɗa haka, sai shi alƙali Abdul-Jabbar sai ya ce da shi, a yuridu rabbuna an yu'sa, Ubangijinmu kenan yana nufin a saba masa? Sai shi kuma ya ba shi ansa ya ce a yu'sa rabbuna qahra, akan saba wa Ubangijinmu ko da tafin ƙarfi, wato ko kaso Allah ko fake laikala, aka yi wa Allah wannan ba a yi. In ka ce ayyuridu rabbuna an yu'sa, to hal yaqa'u aw hal taqa'u al-ma'siyati qahran ala rabbina la. Da ya faɗa masa haka sai ya sake ce masa, idza mana'a lil-huda wa qada 'alayya bil-rida ahsana ilayya am asa. Wato idan ya hana ni in shiryu, in ji shi gaban Ubangiji, ya ce idan Allah ya hana ni in shiryu, ya hukunta min in halaka, ya kautata min ne ko ya nuna namu. Wato yana so ya ce masa, in ka ce fatacce yana ɓacewa ne da hukuncin Allah, ke nan Ubangiji ya nuna na masa kenan. Shi ne idza mana'a li rabbi al-huda wa qada 'alayya bil-rida ahsana ilayya am asa. Sai shi wannan malamin sai ya ce da shi, in kana mana'aka ma huwa laka faqad asa, wa in kana mana'aka ma huwa lahu fa innahu mukhtasun bi fadlihi wa rahmatihi. In ya hana ka ne abinda yake haƙƙinka, abinda yake naka ne, mulkinka ne, to anan ne zaka ce ya muna da maka, ya bakanta maka, abinda naka ne ya hana ka abinka. Shiriya ta wace ce? Kun illa huda? Huda Allah. Shiriya ta Ubangiji ce, zaka in ya ga dama ya baka, kana kyauta maka, dan ya hana ka baka cewa ya muna da maka, kayanta ne. Idan har nashi ne kuma bai baka ba, to shi ke da falalarsa, yana ba da ita ga wanda ya so. Daga nan taro ya wace, aka fahimci cewa an yi ansar da babu wata bayarsa kuma. Saboda haka malamai suke fayyace babin, domin kada a fada cikin ruɗu na ƙadariya, kada kuma mutum ya fada cikin ruɗu na jabariya. Domin alal haƙiƙa yawanci jahilai waɗanda ba su san Allah ba, ba su san menene ƙaddara ba, sukan tsinci kansu a cikin irin wannan ruɗun, ba su san sun fada. Kaga mutum yana ta tabkata ata, in ka taɓo shi sai ya ce ƙaddara ce, da ka tabo shi sai ke kaddara ma'ana ubangiji ne ya tilasta mutun zama haka lokacin da ya ga dama zan daina kaga ya koma bangaren jabariya ko kuma mutun ya koma mazhabar karula inda ba utitu ala ilmin indi ai dole wannan fadi tashi da nake yi a ce kaza kaza ba zai yi ba a ina ai ba zai yi ba ka duba ka irin shige da fitin da muka yi muka hana ido bacci kuma a ce baraka haka ana yana jingira wa kansu shi kuma kaddara kaga ko ba kadariya bai sani ba to da zai a fayyace maka don kar ka fada cikin wancan wawaki kirani na halaka kar ka fada kuma cikin wancan Allah maka hanyar tutar shi ya sa malamai su suke kasa irada din ko kaddara ko kaza ko hukunci zuwa biyu sai akwai wanda yake shari'i akwai wanda yake kauni duk abin da aka ce kaza ne ko irada ce ko bashi'a ce ko kadar ne shari'i ana nufin abin da ubangiji ya shar'anta a littafinsa ya aiko annabinsa da shi ya yi umarni da aikata shi ya ce yana son wannan abin ko ya hada aikata wannan abin yake baya son ka aikata shi wannan shi ake kira irada shar'iyya irada kauniya kuma shi ne abin da ya wakana a duniya ta rabbani abin da duk ka gan shi ya wakana shi ne irada kauniya abin nan zai yiwu Allah yana son faruwar abin ta fuskar mahabba ta fuskar rida ya yarje da abin ya amince da shi yana son abin to kaga irada kauniya shar'iyya zai yiwu abin da ya wakana ubangiji yana kin abin ya tsana abin to kaga nan in ya wakana irada ce kauniya amma ba shar'iyya don haka akwai inda irada kauniya da shar'iyya suke haduwa akwai inda irada shar'iyya kawai ake samu ba kauniya akwai inda ake samu kauniya ba shar'iyya akwai inda ake rasa duka bayanan da ne a baya duk za su warware wannan kuma na taɓa muku misali tajtami'u al-iradatani fi imanin mu'mini allazi mata ala imani ko tajtami'u al-iradatani fi imanin mu'min allazi mata ala imani duk mu'minin da ya mutu akan imanin sa iradojin guda biyu sun haɗu ko ba su haɗu ba an samu irada shar'iyya saboda imani yana daga cikin abinda ubangiji ya nufi bawa da shi yayi shi kaga irada tafiya kenan sannan yayi har ya mutu akan imanin sa kaga kauniya kenan ko kaga ijtama'at al-iradatani fi imanil mu'min wa tanfarid al-iradatu ash-shar'iyya al-kauniyya bi kufr al-kafir ko kafirin kafiri alladhi mata ala kufri anan irada ce kauniya zallan amma ba tafiya kafiri ne ya kafirta ya mutu yana kafiri wannan kafircin nasa bai wakana cikin mulkin ubangiji ba sai da ganin damansa amma kuma kafircin ubangiji bai yarda da shi ba kaga anan irada kauniya ta samu domin ya kafirta ya mutu akan kafirci amma shari'a ba ta samu ba domin ubangiji ba ya san kafirci an gane ku kaga anan tanfaridul iradatu kauniya wa tanfaridul iradatu shar'iyya fi imanul kafiri allazi mata ala kufri ana samun imanin irada shar'iyya a wajen imanin kafiri da ya mutu akan kafircin anan irada imaninsa irada ce shar'iyya amma ba kauniya ba kamar imanin fir'auna irada ce shar'iyya amma irada ce kauniya ba kauniya ba ce don ya mutu yana kafiri wa tartafi'u al-iradatani akan raka duka biyun fi ne fi kufri al-mu'min alladhi mata ala al-iman haka ne ina wata agaji ya mun bayani kafirin da ya mutu akan kafirci kafirin da ya mutu abin nan mu'minin da ya mutu akan imani ba akan kafirci ba kaga al-irada abin nan kufruhu irada ce ba irada bace kauniya ba kuma irada bace shar'iyya. Lai wannan misalin da sunaye to na janye sunaye mai da ubangiji da na janye sunaye da daga an kowar rikicewa amma yanzu za a iya kuma kowanne guri a mai da sunan ko? To watakila sun ya ce to idan ubangiji ya san baya san abin da yake shari me ya sa ya yi shi a yi alkhairin mana tsanta me ya sa za a yi shari wannan iya wannan tambayar me ya sa za a halitta iblis din farko ai dai shi ne ƙololuwar shari duk lalacewar addinai da ayyuka da aƙidu da miyagun halaye da lalacewar ɗaiɗaiku da lalacewar al'ummomi da lalacewar shugabanni da lalacewar mabiya da lalacewar malamai da lalacewar ɗalibai babu abin da ya haddasa su fanci shaidan sai ba ka ubangiji baya san shaidan ya karahuhu wa yuzzuhu balla anahu wani ya la'anci shi da ya tsire masa ya kore shi daga rahama amma ne sai shi ko malamai suka ce kamar yadda zaka gani a cikin madarijin saliki ko kuma littafin shifaul ali da ibn qayyim malamai suka ce babu abin da ubangiji yake ba kira أفعال الله سبحانه وتعالى كلها مقتضية للحكم والقواعد. باب ولا أي شيء لو بيجي يجي كتلاقي بتباع الدماء. هذا شكل الدماء على الشيء. إظهار كمال قدرة الله على خلق المتضادات والمتقابلات. أبين لك كمال القدرة الأبيجي. أكن شيء واضح يا أبو إيكيشيا. yadda ya halitta zatin Jibril alaihi salam wanda babu wani abu na zaben Allah ka tare da shi ko kaɗan min ashratu zawati inda Allah yadda ya halitta shi ya sanya shi cikin wannan kamala yadda ya halitta zatin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi ne ashratu al-makhluqati ala al-islam yadda ubangiji ya bashi karama ya bashi ɗaukaka ya bashi matsayi ya sanya shi mai tsarki ta kowace layya to dan ubangiji ya nuna maka kuma zai iya halittar kishiyar wannan dan ka ɗauka ƙudurar ta kawai ta ta'allaka da halittar al-zawatul khayra ba zai iya halittar zawatul sharira ba sai kuma ya halitta shaitan ya halitta iblis da zai iya wannan kuma zai iya wannan kamar yadda ya halitta haske kuma ya halitta duhu ya halicci daɗi ya halicci rashinka wahala ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci namiji ya halicci mace ya halicci zafi ya halicci sanyi ya halicci ciwo ya halicci maganin wanda zai nuna maka cewa yana iya halittar abubuwa masu kishi da juna abubuwan da ba za su haɗu ba ya halicci wuta ya halitta ruwa kuma jiji biyu yayi wannan ya halitta sama ya halitta ƙasa kuma dukkan waɗannan halittu ai gaba ɗaya bin ƙullabiyar aya ce da take nuna maka ubangiji yana da kamalar guda inda ya yi wannan bai wannan ba sai a dinga zaton ai to ko ba zai iya yin shi ba ne amma da ya yi shi sai ka gane a ubangiji yana da kamalar guda ya yi wannan ya yi wannan ya yi babba ya ƙarami dole yana daga cikin hikima kamar yadda yana daga cikin hikima ta ubangiji ya yi wannan domin ya fito izharu a tsari a tsari yana daga cikin sunayen ubangiji akwai asma'ul qahariyya a ce ubangiji mai shadidul iqabi ne to ya za ka san shadidul iqabi ne sai an yi wanda za a yi wa hukuma sannan za ka ƙara gane a aiko shadidul iqabi ko kamar yadda halittar shaitan za ta ƙara fito da wasu sunaye na Ubangiji waɗanda suke ɗauke da rahamarsa da gafararsa da tausayinsa da afuwarsa. Domin idan da babu shaitan, babu Iblis, ba za a saba wa Ubangiji balle a fahimci mai rahama ne, balle a fahimci mai afuwa ne, balle a fahimci mai gafara ne. Amma idan akwai shaitan ya yi wasu wasi ga mutum, mutum ya zo ya tuba tsadaka nan sai a ga Ubangiji ya gafarta masa, a ce al-ghafir ne, al-afu ne, ar-rahim ne. Sannan wata hikimar har ila yau, al-ubudiyyatu lillah, tanawwu' al-ubudiyyatu lillah, don a samu ibada ga Ubangiji kala-kala, kamar jihadul kuffar. Idan da babu Iblis za a samu kafiri, inda babu kafiri kuwa za ka yi wa jihadi jihadi. Kaga wannan ibadar ba za a same ta ba. Haka nan mukhalafatu a'da'illah, musabaha wa makiya Allah, inda babu Iblis ba za a samu makiya Allah din ba. Samunsa yasa aka samu makiya Allah, kai kuma kake bautawa Allah ta hanyar ka saba musu. A nan wata hikima ba ta fito ba, ta fito. Haka nan tuba zuwa ga Allah, tuba da Ubangiji yake so. Inna ma yuhibbu tawwabina, wannan tuba din inda babu zunubi ai ba za a samu wannan darajar tuba ba. Zunubi kuma ba dan shaitan ba, ai ne zunubi duk abin da kai wasu wasi ne na shaitan. Kaga anan ba an samu wata bauta zuwa ga Ubangiji, wata kalan bauta wacce take mai fifiko ita ce tuba. Kaga a ce akwai hikima wajen halittar shi kansa Iblis. Saboda haka Ubangiji yana halittar abubuwa, ya so abubuwan nan da zafi ha, ko kuma ya halicci abubuwa ya ƙi abubuwan, amma kuma ya so ma tusiru ilayhi minan nata'ij, sakamakon da abubuwan za su haifar. Ubangiji baya son ma'asiya, Ubangiji baya son sabansa, ka saba masa. Ubangiji baya son wannan, amma a dalilin sabo kuma za ka tuba. Ubangiji kuma yana son tuba. Kaga bai so sabon ba, amma ya so abin da sabon ya haifar. Ko ba haka ba? Shine dai, shine tuba. Kamar yadda za ka yi rashin lafiya, a kawo maka magani mai tsananin ɗaci mai sanani mai wayi, amma kuma ka san cewa warakarka tana cikin shan maganin, sai ka sha saboda maganin, saboda ɗacinsa, saboda warinsa da hamaminsa da karninsa, a'a, saboda nafisarsa. Saboda shi a karan kansa abu ne da baka, amma kuma abin da zai haifar can gaba shi zai sa ka so ka yi abin, ka karɓi abu. Kamar yadda mutum zai tashi ya yi wata tafiya mai wahalar gaske, saboda ya san inda ya je inda yake son zuwa zai yi hudu da wanda yake so. Ba haka wannan wahalar tafiya din ba ita ce bukatarsa ba, a'a, natijar da za ta zo da ƙarshe ita ce bukatarsa. Ko? To haka nan idan wannan tana yana faruwa ga bawa wanda iliminsa yake na ƙarshe ajibi, domin wani abin ai bai zato ne kake gina ba, lokacin da kake shan magani mai tsaci mai hamadi ai ba ka da yaƙinin maganin nan zai wahala. To ila ga Ubangiji da ya san awatulul umur, an fahimta? To a hakan za ta sa Ubangiji ya halicci abubuwa waɗanda a karan kansu abubuwa ne abin ƙi wajenta, amma kuma da ƙarshe wani abu zai faru a dalilin su wanda Ubangiji yake. Shi ya sa malamai suka ce a cikin ayyukan Allah kaka babu wani abu da Ubangiji yake halitta wanda sharri ne an kasa, babu shi. Wani ya ce me yasa Ubangiji ya haɗa mu da miyagun shuwagabanni, ba wutar lantarki, ba ruwa, ga sauro, ga yunwa, ga cututtuka, me ya jawo haka? Akwai hikima. Ai, ko Ubangiji ya yi ka a Najeriya ya sa ka zama mai haƙuri da dangana, Ubangiji ya ba ka ladan haƙuri, babu hikima. Akwai hikima. Wataƙila ayyukanka ba za su kai ka aljanna ba, amma wannan hakurin da danganar Ubangiji ya yi a Najeriya baka zama barawo ba. Wannan ya sa Ubangiji ya ce kai wannan ya yi abin a zo a gani. Kana kun hikima a wajen a yi maka shugabanni a zalimai din. Saboda haka Ubangiji lam ya kulluku sharrin ba'da. Ubangiji ga yalitti sharri ɗan tsara. Sharri ya kan iya zama sharri min wace, amma kuma ya zama alkhairi min wace na. Ta wata fuska ya zama sharri da in ka kalle shi. Gaskiya sharri ne ka duba ka ga dukkan wani abu na ci gaban ɗan adam kai ka rasa shi. Dukkan wani abu ɗan adam na yin gaba sai kana ka ƙara yin baya, kuma bayan da kake yi bayan ka rabi ne. Ana ganin ka za su ɗaga faɗa ko babu zai sani ka. Kaga babu shakka ko ka kalli abin ta wannan. Sai da ai sharri, amma kuma ta wata nahiyar kuma ka kalle sai ga akwai alheri. Wannan haƙurin da za ka yi da duniyar da za ka yi da Ubangiji kuma zai baka lada na haƙuri. To nan kuma sai daga cewa ai akwai abin ba sai na cewa akwai hisabi wanda zai zalunce ka ranar gobe kiyama. Za a yi rijista hasanatuhu a yi ta baka, in ba ya da hasanat a dinga kwasar wasu sayyatin ka ana jirga maka. To ashe kenan loji yake rage maka. Kaga wannan ba ta wannan fuska sai daga a akwai kana da wata ajiya ranar gobe kiyama za ta yi mutu. Daɗin rayuwar mumini kenan. Rayuwar mumini babu asara, ko menene akwai alkhairi. Ajaban li amrin mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. In asabatkum sarra shakara fa kana khayran lahu wa in asabatkum dharra sabara fa kana khayran lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Babu samu irin wannan sai mu'min. Idan abu farin ciki ya same shi gode wa Allah, Ubangiji ya kara masa kaga wannan alkhairi ne gari. Idan abu farin ciki ya same shi ya hakuri ya jure ya yi dangana, wannan ma alkhairi ne gare shi. Ubangiji ya bashi ladan hakuri. Babu mai samun wannan sai mu'min, domin wanda ba mu'mini ba zai ji tsaraki. Wani ya kasa, wani shi ma ya koma cikin tsokin da dai abin haka ne, ni ma bara kawai, ni ma kawai tun da dai abin haka ne. A ce ana shiga ana kasa kai ka ƙi shiga, kai ma kawai ka kwashi rabanka. To kaga wannan bai haƙuri ba bai juriya ba. To babu bai samu irin wannan sai mu'mini. Don haka suke cewa babu abinda Ubangiji yake halittarsa ta kowace fuska ya zama sharri tsatsa. Sai ya zama alkhairi ta wata nahiyar. Ta yi sau da yake bara yanzu mutumin da zai yi sata a tabbatar da satarsa a kamo shi a yanke masa ya hannunsa ya dawo mai dungulli. Wannan alkhairi ne gare shi, alkhairi ne gare shi ta wani bangare. Amma kuma ganin cewa da yana da hannunsa lafiya lafiya irin na kowa yanzu ya dawo mai dungulli a gaba da shi. Ta wata fuskar abin ba daɗi, ta wata fuskar kuma za a zama idan an kankare masa laifin. To haka Ubangiji yake sha'aninsa. Idan muka fahimci irada ta Ubangiji ta kasu kira biyu, to ba za mu danya gwama su ba. Mu riƙa yin abin da muka ga dama mu ce haka Allah ya ce. Idan muka yi haka sai mu zama kamar Qurayshawa ko kamar kafirai. Sai qul allazina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء دا الله ياسو بذا من شركة با إلا إبو بذا من شركة معنى تند كزمنا شركة تو مشيئة أبيجي حتى تبدانا من شركة تو لينا تن شركة سيسا مكي دا با ياسو بود إلا إبو بذا من شركة أبيجي سيكال يتاسو بيكال يتاسو موجن كسل شور أبن ديو وكان بمشيئته لآآ kasancewar sun gane kansu sun jingina wa abin kuma sun ce Allah yana san abu kamar da Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarana biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha'a ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun sai ta ubangi sai ka kazalika kazzaba alladheena min qablihim haka nan wadanda suka gabace su suka yi ƙarya suka yi abinda ba daidai ba kuma suka ce haka ubangi ya umarce su su yi. Wannan ƙarya suke wa Ubangiji. Ubangiji bai umarce su da alfasha ba. duk da cewa abin da yawa kana da mashi'ar sai ke wakana ke kazalika kazzaba alladhina min qablihim hatta zaqu ba'dana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun qul falillahi al-hujjatu al-baligha falaw sha'a lahadakum ajma'in kawai haka wanda duk ya kake da kaddara ya saba wa Allah to ya kama tafarkin waɗannan law sha'a Allahu ma ashrafna ya kama tafarkin shaitan rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la udhiyannahum ajma'in kaga sai ya jingila ubangiji gawaya duk da cewa na'am bai bace ba sai da mashi'ar ubangiji kan gudana a kansa amma kuma ai ubangiji ya ubarke shi ki yayi kamar da Allah ke fafarka ka an amri rabbi ubangiji ya jingina masa yin fasikanci shi ya sa fasikanci illa iblis aba wastakbara ubangiji ya jingina masa ibadin ya jingina masa girman kan shi ya yi ciyar girman kai saboda idan mashi'ar ubangiji ta gudana akan aikinsa ko ba daidai ba ne ya hujja ya banta da cewa akwai zaɓin sa ciki idan ya yi hujja da mashi'ar ubangiji domin ya kawar wa kansa hukuma domin duk wanda zai yi hujja da ƙaddara yana so ya kawar wa kansa hukuma ne sai ai ubangiji ne ya ƙaddara haka kenan ba zai min komai ba tunda shi ya hukunta musu zama haka wannan kamar da mutum yake ta hauka ne mai hankali ba zai ji wannan ba ka dinga ihtijaji don iradatul qadima irada ta ubangiji wacce kai ba kai ittila'i a kanta ba ba ka ganta ba ba ka hango ta ba ba ka karanta ta ba ba wanda ya karanto nauyin maƙudi ya ga abin da aka rubuta ba ba zai ce haka aka yarje mu don haka nake haka ba wanda ya yi wannan sau da ta ashe ƙarya suke faɗa shi ya sa Allah ya ƙaryata su kamar yadda ka tabbatar da bai da mun kamfani don yake ya ƙaryata su kamar yadda ya ƙaryata waɗanda suka gabace su masu hujja da ƙaddara kamar mutumin da zai sha dabi wanda yake tsantsan ga hanji sai ya ce ai ƙaddara in na sha ma ƙaddara ce ba lalle in mutu ba ai ubangiji a in ka sha ubangiji ya sanya sababin shan nan ya sanya halaka a cikin shan wannan kan da za ka gaba da halaka kamar wanda za a dace shi dole zai ji zafi akwai wani abu sunan shi zafi yana biyo bayan dukan to haka nan hukuma take biyo bayan laifin idan an ainihin idan ka yi hujja da ƙaddara a wajen zunubinka to ka rungumi ƙaddarar azabar da za ka sake cikin ka kamar yadda lokacin taɓa kawo sai ɗan umar wani bana'u ya yi sata ya sake lissafi za a yake masa zai ce ya amiran mu'minin wannan ƙadirun lahi alayya ƙaddara ce ta ubangiji ya ce mu ba za mu yanke maka hannu da ƙaddara a da sai kai haƙuri ƙaddarorin biyu ne suka haɗu to wannan shi ne karatun da Ibn Taymiyya yake mana annan na so in yi sharhi don a fahimce shi lokacin da muke karantawa muna fassarawa kai da kanka ka san nan irada ce kauniya shar'iyya ka san nan kaba ne kauni ko kadai ko shari malam yace misalu zalika annahu qala fil amri dini umarni ta fuskar addini Allah yace inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan ubangiji yana umarni da yin adalci yana umarni da kyautatawa wa ita'i zil qurba yana umarni da bayarwa da taimakawa makusanta wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar yana hani game da alfasha da munkari wal baghi da zalimci ya yin kullu allakum tadhakkarun ubangiji yana muku wa'azi da irin waɗannan kalmomi wa la'allakum qawi tuntuni anan inna Allah ya'murukum bil 'adli al amru anan shar'i ne ko kuma kauli shar'i ne domin adalci da insani da ita'i zul qurba duk abubuwa ne da ubangiji yake so an gane yawwa wa qala ta'ala inna allaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha ubangiji yana umartar ku ku bayar da amana ko ku bayar da amana zuwa ga mazuwan zuwa ga ma'abotanka anan umarni wa da'i ne shar'i ne ko sharbi dili da abu ɗaya wala hu zalika da irin wannan wa qala fil kawni inna la inna inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun umar min lan kun fayakun kawni ne ko kuma shar'i ne kawni ne haka nan waka zalika qawlu wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fataqu fiha فحط عليها القول فدمرنا ما تدبيره إذا مكسوم هلكة وساء القرية ثم أبرشت من ين ما سوى جاءت الشكلتة ففتقوا فيها تيسي فاسقيت الشكلتة فحط عليها القول السيء ما جنى المتسر كسر عذابة تتسع كم ولا القرية فدمرنا ما تدبيره ثم هلكة بروشي كروشة فدباتها ولم أمرنا ولئر أمرني kauli ne sun dace fafasa kofiha akwai waɗanda suke ɗaukar shi a al'amuru a nan amurin ne dinin shari'i ta zai zama dini amurin dinin shari'i shi ne sai su ƙaddara amarna mutura fi haɗe ta'at kaga ya zama ne ta zama amurin dini shi ya sa ibnu taymiya ce ala ahadin aqwali fi hadhihi al-aya sai ya nuna maka akwai tafsirin da yake nunawa al'amuru a nan amurin na dini wa kana fil iradati diniya wajen irada kuma diniya ubangiji sai ce yuridu llahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ubangiji yana nufin sauki da ku baya nufin tsanani da ku al irada a nan shar'iyya ce ko kauniya shar'iyya ce domin sauki wajen hukunce-hukuncen da ubangiji yake dora muku akwai sauki a ciki akwai sauki a karan kansu kuma idan wani abu ya zo ya karasa abin ya yi maka tsanani sai ubangiji ya kara rage maka ko ma gaba ɗaya ya je maka duk ubangiji yana yin wannan ko to kaga wannan irada ce shar'iyya yuridu llahu liyubayyana lakum ubangiji yana nufi ya yi muku bayani dalla-dalla ku fahimci addini ku gane inda gaskiya take ku gane inda ɓata take ku kauce mata waya biya ku sura da ladina min qablikum ya shiryar da ku ta farkin waɗanda suka gabace ku annabawa da salihai da siddiqai waɗanda suka rayu akan shari'a suka mutu akan shari'a ko ma ya nuna muku wannan shari'a domin ku bika domin ta ce ta farkin waɗanda Allah ya yi wa ni'ima ba waɗanda ya rufi ba anan wace irin irada ce irada ce shar'iyya yuridu Allahu bi yubayyana lakum irada ce shar'iyya domin bayanin addini wanda ya kamata ka bi kai aiki da shi irada ce shar'iyya ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum ubangiji ba ya so ya sanya muku wani kunci abin da ubangiji yake nufi gare ku shi ne tsarkake ku sannan ya cika ni'imar ta gare ku irada ce ne shar'iyya faman yuridu Allah wa qala fil iradati al-kawniyya wa law sha'a Allah ma qatalu walakin Allah yaf'alu ma yuridu ba ubangiji ya so da ba su yaƙi junansu ba an samu muminai an samu kafirai don haka faɗa ya yi cike tsakanin muminai da kafirai da ubangiji ya ga dama duk zai iya sanya su zama muminai kaga ba za su yaƙi junansu ba da ubangiji ya ga dama da ya haihu wannan walakin Allah sai dai ubangiji ya fa'alu ma yuridu na irada ce ne irada ce kauniya domin wannan faɗan nasu ai da dalilin sa kasancewar wasu sun kafirta wa qala ta'ala fa man yuridu Allahu an yahdihi yashrah sadrahu lil-islam wanda ubangiji yake to shi yadda shi zai yalwa ta kirjin sa ya karbi musulunci wa man yuridu an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama wanda ubangiji yake so kuma yayi nufin ya fatar da shi zai sanya kirjin sa mai tsananin kunci mai matsatsi sosai kai ka ce sama yake hawa ya kana hawa sama oxygen na raguwa saboda haka numfashinka na zama ɗaya-ɗaya haka ko haka wanda yake ubangiji ya so shi da fata zai riƙa jin addini ta kurwa ne don haka ba zai zai zama mutum na ƙwarai ba ba zai zai zama mumini ba a nan irada wata iri ce kauniya ce wa qala nuhun alaihi salam wa la yanfa'ukum nusi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum nasiha da ba za ta amfane ku ba in ubangiji ya nufi in arasu wa alfahanakum in na yi nufin yi muku nasiha in kana Allah in ubangiji yana nufin in kana Allah yuridu an yuwiyakum in ubangiji yana nufin ya batar da yuridu an yuwiyakum wace irin irada ce kauniya inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun arada shay'an irada ce kauniya الإذن الديني أبين لك إذني تفكر الديني
وقال في الإذن الديني ما قطعتم من لينك أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وقال تعالى في الكونين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقال في القضاء الديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر وقال تعالى في الكون وقضاهن سبع سماوات في يومين وقال تعالى في الحكم الديني وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حر إن الله يحكم ما يريد وقال تعالى ذلكم خير ذلكم حكم الله يحكم بينكم وقال تعالى في الكون عن ابن يعقوب فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وقال تعالى ربي كن بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تشركون وقال تعالى في التحريم فيه حرمت عليكم الميتة والدم ونحن الخنزير وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية وقال تعالى في التحريم الكوني فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيحون في الأرض وقال تعالى والذين فيه أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال في الإذن الديني إذني تذكر الديني وبيجي إلى كما طبعتم بالدين الدين وقو ينكي والتدبير وابع او تركتموها قائمة على اصولها قوه كبر تدبير وارتعي اكد سيوويتا فبإذن الله تولى يا فارد اذن الله وليخذي الفاتقين كما دومين يتوزا سيكون يدى فاتقين بيدي انا مقنع اكل ابن دي فارو الوقت شن جلاء بني النبي غزوة بني النبي الوقت شن دعنا صلى الله عليه وسلم ya auka wa yahudawan bin nadir yayin da suka yi kokarin yadda za su cutar da shi ko ma su halaka shi akiru ya tuno annab sallallahu alaihi wasallam ya ji da sahabbai aka yi musu kawanya aka yi musu kofar rago daga bayan sahabbai suka auka garin su unguwar su suka rika yayyanke wasu dabinai da suka data wasu kuma suna baro to anan ne aka samu sabani wasu sahabbai suka ga ya za a tsinke da bile wasu suka ce a menene ga tsantsan ki to shine ubangiji ya saukar da wannan aya ma ka fasu min lilatin aw tarakum wa qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah kaga al idhnu anan idhni ne dini shar'i ubangiji shi ya yi izinin sa haka saboda ka izini da nagara amma inda Allah ki tawma bi darrin bihi min ahad illa bi idhnillah matsafa ba za su cutar da kowa da tsafinsu ba sai da izinin Allah wanda irin izini ne da izini ne kauni ba wai shar'i ba ne babu wani matsafi da ubangiji ya ba shi izini ya yi zafi wa qala fil qada'i ad-din wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah qada'an ubangiji ya hukunta ya yi umarni kaga al-qada'u anan qada'u lishar'i dini domin ubangiji ya yi umarni kada ka bauta wa kowa sai shi kana ka kyauta ta wa iyayenka kaga wannan abu ne mai kyau da ubangiji yake so kaga qada'un anan qada'u ne al-qada'u ad-dini al-shar'i inda kuma ubangiji yake fa qada'a 7 samawati fi yawmayn ubangiji ya zartar da sammai din nan suka zama sammai 7 a cikin kwanaki biyu qada'un anan qada'u ne mai lili al-kauni al-kauni abinda ya abinda bai da bai da alaka da al'amuru da nahi maka ce al-addini al-shar'i yana da alaka da al'amru abinda aka sa ka kai ko aka halaka shine abinda ake nufi da al-shar'i
inda Allah yake cewa o haddathakum bi himatul anani illa ma yutla alaykum ghayra muhill as-sayd wa antum tara inna Allah yahkumu ma yuridu an halatta muku dabbobin ni'ima ra kuma shanu kananan dabbobi illa ma yutla alaykum sai dai abinda ake karanta muku haramci su hurrimat alaykum al-maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bihi wa man khaliqatu hazwa fa kan aya waɗannan duk da suna daga cikin dabbobin ni'ima amma saboda kasancewar ga yadda suka mutu ko kuma ga yadda aka same su ubangiji ya haramta muku su fi ne a ma'anar istisna'i ne ubangiji ya halatta muku dabbobin ni'ima in banda waɗanda ake karanta muku haramcin su kamar yadda ya zo a cikin suratul ma'ida a cikin wannan sura ghayra muhilli as-sayd ba kuna masu halatta farauta ba wa antum hurum al-halu kuna sanye da ihrami na aikin haji wanda ya shiga cikin ihramin aikin haji yana daga cikin abubuwan da aka hana aka haramta masa yi har sai ya cire ihramin sa na haji sai ya fita daga cikin aikin haji shine yana daga cikin abin da aka hana shi ko farauta duk da cewa dabbobin ni'ima an halatta maka amma yayin da kake cikin haramar haji kake cikin ihramin haji niyyar haji to a wannan lokaci ba a halatta maka ka farauta ta dabbar ni'ima ba sai ubangiji ya ce inna Allah yahkumu ma yurid lalle Allah yana hukunta abin da ya so abin da ya yi nufi a nan al'irada wacce iri ce al'irada ce wani mai kokari ya ce kauniya dole hukuce-hukucen da wani zai gida bayanin shi kauniya kawai shari'a ce wani zai bi wani ba zai bi ba wa qala ta'ala zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wannan hukuncin Allah ne da yake muku bayanin sa hukuncen shari'a da hukuncen da ubangiji yake muku bayanin sa أولا يزوج في سورة الممتحنة أبين دي شعفي يد يكماتك تربيع المهاجرات كيمسوا أي جربوا سنكم وانده يكي ما ترسى كافرات كان يزولا ليس سلبو سنم وجه تكي كركك الكافر إتما بذلك يزولا لشيبا سلبو وانا هكوش ألا ليد يكي هكوشي دشي وانا الحكم أنا ورئيني الحكم الشرعي هو الكوني حكنا lokacin da dan annabi yaqub alaihi salam yace falan abraha al-ardh ba zan bar wannan kasa ba nazo kenan hatta ya zana bi abi har sai baba na ya mun izini aw yahkum Allahu bi ko ubangiji ya mun hukunci wa kharul hakimi shine fiye ga ba sai hukunci aw yahkum Allahu wala ilu hukunci ne anan shar'i ne ko kauli kai kauli aw yahkum Allahu li ko dai in mutu ko in gano dan uwana kai shi ne abin da yake yi ko shi ne aw yahkum Allahu li kaga wannan kauli ne wa qala ta'ala rabbikum bil haqq ya ubangiji kai hukunci da gaskiya wa rabbuna ar-rahman al-musta'an ala ma tasifun wa ana ulil hukunci rabbikum bil haqq kauli ba shi ba to haka da wajen at-tahrim akwai at-tahrim ad-dini akwai at-tahrim al-qawli harramat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmu al-khinzir an haramta muku mushi an haramta muku jini da naman alade wa la ilaha at-tahrim li ana shar'i wato dai har yanzu ba su gane ba kai wanda sai rike ki ta karatu su biyar lahi wa qala ta'ala hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum har zuwa ƙarshen ayar wani irin tahrim ne shar'i ne fa innaha muharramatun alayhim 40 salatan yatihuna fil ard lokacin da Allah ya umarci banu isra'ila su shiga baitul maqdis suka tsaya suna ta gwalango su suna ta kawo wasu uzurrurruka su ba za su shiga ba akwai manya-manyan mutane a ciki akwai kattin mutane a ciki masu cin jama'a su ba za su shiga ba kaza 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 sai dai annabi Musa ya shi da dan uwansa su je sai su yaki in an gama an koro waɗannan manyan mutane su a zo a yi musu bayani su shiga da ƙarshe annabi Musa dai ya gaji ya ɗaga hannu ya roƙi ubangiji ya gaya wa ubangiji cewa ya ubangiji ba ni da kowa sai dan uwana haruna saboda kai hukunci tsakanina da waɗannan mutane waɗanda suke fasikai shine ubangiji ya ce masa fa innaha muharramatun alayhi 40 sanatan yasihuna fil ard wannan shiga wannan gari ya zama haramun akan su shekara 40 suka yi tuna ta bulubituwa a cikin sahara sun rasa inda za su kama sun rasa inda za su bi a cikin wannan tin annabi Musa alaihi salam ya rasu a nan saharin ne shari'i ko dini saharin ne kauli haka da ita Allah kita wajadi da fi awwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal-mahrum wadanda a cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi sananne ga wanda yake mai roƙo da wanda yake al-mahrum wanda aka haramta wanda aka hana al-mahrum a nan saharin da ne shari'i ko kauni ina ganin da sama kana bari ka ce da an jima suka ba da ni to kwana a nan watakila kai da ya yi zafi fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa cikin abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi bismillahir rahmanir rahim wannan yana cewa malam ya kamata mutum ya jingina abin da ya aikata na sharri ga shaitan kamar a ce sharri shaitan ne ko kuma shaitan ne ya saka ni ya shafe da wannan cutar e ba zai fi dan mutum ya jingina wa shaitan wato ya ce wannan abun akwai sharrin shaitan a ciki akwai waswasin shaitan dan shike waswasi a tsar asalan kamar da Allah ya ce na jinnati allazi waswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas baka shike sanya waswasi shi yasa annabi Yusha lokacin da suka manta wannan kifi yake cewa ma an salihu illa shaytan to da ka dan ya jingina wa shaytan ba wani abu bane amma kai wannan jingina wa shaytan ya dauka shi kuma babu wani abu a shaytan ai yana so ya jawo shi ne su zama tare da shi don haka yi kokari ya kukutar da kansa inda da zai aka yanci sharrin shekar ne kaga wannan zai sa ya yi kokarin nan gaba kada ya kara yadda aka da kwallo amma wanda zai jingina wa Allah kaga wannan ba a tunanin cewa zai dawo ya gyara tunda ai Allah ne ya sa shi kuma ai Allah din nan shi ake bautawa kuma shi ya so a haka yi kaga babu ranar gyarawa amma wanda ya ce shaitan kaga akwai yiwuwar ya gyara abin da yake yi wannan babu komai da mutum ya jingina wa shaitan a kisar annabi Musa alaihi salam inda ya daki Isra'ili a inda ya daki wannan kirki wanda suke faɗa da Isra'ili fa wa kazahu Musa fa tada alaihi qala hadha min amali shaitan wa ka babu wani abu da ta faɗa haka wannan kuma yake mai hukuncin masu akida cewa Allah bai mallaki waɗansu daga cikin sunaye da siffofi ba sai ba ya hada ki sababin faruwarsu misali bai zama mai gafara ba sai bayan da ya hada ki sabo da makamancinsu wannan mummunar magana ce ina da mun tawo magana akan sifofin ubangiji to sifofin ubangiji kadima ne azaliya sifofin ka daman can akwai su kuma ya siffanta da su kuma ba zai gushe ba yana siffanta da su babu maganar cewa akwai lokacin da ya siffanci da siffofin amma siffofin ko ba ta amfani ba ko da suke ta kamar misali ubangiji ya siffantu da siffofin azantawa da bayarwa amma haka bai fara aiki ba sai ya halitta a wannan kuskure ne siffofin ubangiji siffofi ne azaliya kadima sannan kuma wannan siffofi tasirin su yana nan shi yasa ibnu taymiya da ya matsa wajen bayanin wannan gaba din har wasu suka jingira masa alƙawlu bi tasalsul al-ahdath wanda kuma ba haka yake nufi ba haka magana ce mai dan zurfi wanda yace malam ya halatta mace mai haila ta dauki alqur'ani idan wato ba majal ne na karanta wato karatuwa ba haka majal ne na karatu to yana da kyau ta bari sai ta samu tahara domin tahara duk da babu nassin da yake nuna wakilcinta amma akwai nassin suka da suke nuna cewa mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton ubangiji a cikin tahara da kamala saboda yana da kyau mutumin da zai ambaci ubangiji musamman karatun qur'ani ya dauki mustahab a cikin kamala da tahara idan mahalli ne na karanta wato tana zuwa makaranta yau ta je amma ga cikin yanayin da take buƙatuwar ta yi ɗauki ilimi ya sa ta ɗauka wannan babu komai amma haka nan a zaman gida tana so ta yi karatu sosai ko da ta yi hadda da kanta ko a karanta mata yana da kyau ta guji wannan din wannan kuma yace menene halin wanda ke shan maganin nuka ko karfe ko sanda ko miciji ko kunama idan ya kasance itatuwa ne yake daidowa ya sha to malam ya halatta ya sha ko ya wanka da su duk abin da yake na itace ne ba a hada shi da wani surkulle ba babu kuma in kana da san zai maka maganin wuka din kai saboda matsalar ba lallai bane in ka sha din kuma a tsora wukar ba su kama ba amma idan an hada shi da wani surkulle to wannan harabin mai kasa an duk a hada shi da wani rubutu da wasu kudamu a cikin rubutun wannan haramun ne mai halasta ba idan tsoron kawai ka ja ka ciro ganye ne kawai ka ci a wani abu bala abubakar gumi Allah ya ji kansa da rahmatta har ya rasu yana cewa shi bai da akwai maganin sauri ba wanda bai ce da maganin sauri ya zo a kawo kashi ya gwada to sai yau a je don ba za ki ai malami ne da yadda zai wata addu'a kukar ta kama yannan kuma ya ce wai akwai wani hadisi da ya ce duk mutumin da ya fita nema kuma matarsa ita ma ta fita an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da za su samu ba zai kara musu komai ba sai talauci in hadisin ya inganta to ne ne mene makomar aikin ofis da mata ke yi saboda haka sai ka share karshen don hadisin bai inganta ba ba ma hadisi ba ne wannan gundun kani babu shi a cikin hadisai ko da ma na baragurbin ma babu shi wannan wani abu ne da yake faɗa watakila hadisin tsofaffin ƙauye ne idan aka ce ba ƙauye ana nufin jarire wanda bai san addini ba za ta ga wannan bayani don ka ɗauka wanda ya fito daga ƙauye ya ce a to shi jarire da bai san addini ba ko a birni yake shine ba ƙauye wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin gajiyar hom ina jin mun taɓa magana a kansa doguwa a kan cewa manzo Allah lokacin da ya dawo daga hajjatul wada ya tsaya a wani guri ya tara sahabbai da suka zo da kasashe daban-daban ya ce da su man kuntu maulahu fa aliyun maulahu ya kama a hannun ali ya ce shine shugaba duk wanda bai ji da shi ba mun yi dogon magana a kan wannan a ɗaya daga cikin darussa da muka yi a nan ba zai iya tuna ko darasi na yau ba ne amma ga waɗanda suke bibiya sun san wannan don haka idan ya je ya binciki kasuffukan da aka yi a nan zai yi dogon sharhi har kalmar maulahu na tsaya na fefe mai take nufi sai nufin shugabanci ne ko kuma wani abu take nufi daban duk da wannan bayani idan ana iya atina saboda haka babu buƙatar da sake maimaitawa kasuffukan suna nan amfanin ɗauka a kan kuɗi kenan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya ba mu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana da ya sati mai zuwan Allah ya kai mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.